سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدغوة ربيع الأول شكرة دبو إرهو دتلاتين دترا bayin hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da yammaci na 23 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya wanda zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin riyadus salihin واللفر بابا مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيك أمالا درهما إذا أمن تابا وأن تنساتي ديك باتا من شيخ صابا بابي بابا ديكي بياني قمد سنسيني دكما بر الشبهوهي باب الورع وترك الشبهات من كرنت حديثي قداء أسكن بابا حديث النعمان بن بشير akan sa maka dakata kuma yanzu mu ci gaba insha Allah ta'ala hadisi nabi a cikin babin wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wajada tamratan fi at-tariq fa qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha muttafaqun alayhi wannan hadisi kamar yadda muka ji shi an rubuto shi ne an karbo shi ne daga babban sahabi Anas dan Malik yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace hakika annabin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wajada tamratan fi at-tariqi ya samu ko ya tsinci dabino akan hanya annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cikin tafiya akan hanya sai ga dabino guda daya a ƙasa fa qala sai annaban Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati da ba dan ina jin tsoron kada wannan dabinon ya kasance dabino ne na sadaka ba la akaltuha to da na dauka na ci muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi ma'ana abinda hadisi yake cewa shine annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana tafiya akan hanya sai ya tsinci dabino to dai daga dabinon sai yake ga wanda suke tare da shi cewa da ba dan kada dabinon nan ya kasance dabinon sadaka bane to babu abinda zai hana na sa shi a baki na ci to kada kuma ta babin da muke ciki shine babin tsantseni sai malamai suka ce kun ga wannan dabino da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tsinta yahtamil zai iya daukar abubuwa guda biyu abu na farko shine dabino ne na sadaka abu na biyu kuma fa ba na sadaka bane ko ne zai iya dauka haka ne to amma manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi shakka yake akan sa ba zai iya rinjayar da cewa na sadaka bane ko ba na sadaka bane idan da zai dauka ya ci a matsayin ba na sadaka ba yayi laifi bai yayi laifi ba tunda abinda malamai suke cewa al-asl fil ashiya al-ibaha asalin kowanne abu na ci ko na sha halak ne a wajenka har sai abin da yazo na shari'a yazo ya haramta maka shi ko kuma yace kada ka ci sannan zama to haramu akan ka amma duk wani abin ci ko wani abin sha ko a wajen abin daurawa asalan addinin musulunci halak ne a wajenka zaka iya daurawa zaka iya ci zaka iya sha sai ka samu dalilin da yace maka wannan abin haramun ne sannan sai ka guje shi to kun ga wannan hadisi abin da yake gantar da mu shine shi wannan dabino asalin sa halaka ne a wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi har sai ya bayyana karara ba tare da shakka ko zato ba akan cewa wannan dabino fa nasaraka ne sannan sai annabi ya guje shi. Ina fatan fahimta abin da nake so na faɗa ko? To yanzu kun ga wannan hadisi manzon Allah tsira da aminci da bata a gare shi da tabbas ko yakini akan cewa dabino ne nasaraka ne? Babu shakka ne, to amma babi ne na me na tsantseni alwara ukin an fahimta tsantseni abin da ake kira shakka shine tsakanin daidai da rashin daidai su yi daidai wa daidai, ba ka iya rinjayar da wani akan wani ba, 50-50. Kasancewarsa na sadaka ne kana da zaton kashi 50 a ciki, kasancewarsa ba na sadaka ba ne shi ma kana da zaton kashi 50. Babu wani ɓari da ya rinjaya akan wani ɓari. Ina fata an gane. To sai kasance mai shakka kenan. Ina fata an gane. To wannan shi yasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai ci dabinan ba. Malamai sukan buga misali akan irin waɗannan abubuwa. Yanzu misali addinin musulunci ya tsara cewa hadisin Bukhari da Muslim da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa idan mutum yana cikin farauta sai ya tura karansa don ya je kawo masa abin farauta, an tashi wani abin da za a kama na farauta ko zomo ko gada ko wani abin da duk ake kama shi a wajen farauta, lokacin da aka tura karanka annabi tsira da aminci su mutu a gare shi ya shar'anta mana cewa kai bismillah, idan ka ce bismillah ka je ka tura karanka sai karanka ya je kawo maka abin da ya kamo maka na farauta, to ko da lokacin da ya kamo shi ya kashe shi ya lataka ci, saboda bismillah da kai masa kamar shine kai bismillah, kisan da masa kuma shine kamar yankan da kai, ko an fahimta? To lokacin da ka ce bismillah sai ka saki karanka sai karanka ya je sai ka bi bayansa, kana zuwa sai ka same shi ga karanka akan dabbar ga kuma wani karen na daban shi ma akan dabban kuma sannan ga dabbar ta mutu an kashe ta, to kun ga a lokacin abin da yake zaka iya faɗa a lokacin zaka iya cewa karanka ne ya kashe shi ko kuma ɗaya karen haka ne, kowane zai iya ɗauka, amma baka da me shakka kake yi, baka iya rinjayar da wani ɓangare ba. To a ƙa'idar ta shari'a sai addinin musulunci ya ce wannan karen wannan dabbar ba za ka ci ta ba, me dalili? Saboda annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce idan kai lokacin da ka tura karenka kai bismillah baka sani ba wannan karen lokacin da aka tura shi an yi bismillah akan sa ko ba a yi ba. Na fata an gane. To tunda shi baka sani ba, kuma addinin musulunci ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kada ku ci abin da duk ba a ambaci sunan Allah akan sa ba lokacin yanka shi ko kuma lokacin farot lokacin da mutum zai saki kibiya ko zai tura karensa dan ya je ya kamo shi, ba za a ci wannan abin ba. To kun ga tsantseni addinin musulunci ya rinjaye da bangaren sai ya ce mai ka bar shi, so da baka da tabbas. Shi yasa kuma idan da a ce kibiyar ka ce ka dame ta ka hangi abin harbi sai ka dame kibiyar ka sai ka ce bismillah sai ka saki kibiyar ka, wannan kibiyar ta je ta samu wannan abin da ka abin nan din shi ka harba, to lokacin da ka za ka dauke shi sai ka ga kibba guda biyu a jikinsa a sauke. Ina fata an gane. To shi ma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wannan abin yankan wannan abin da aka harba din ba za ka ci shi ba, me dalili? Idan ka yi bismillah akan kibiyar ka kai ita wannan kibiyar shin kana da tabbacin an yi bismillah akan ta, kana da tabbacin cewa taka kibiyar ce ta fara samun shi wannan abin ko kuma kibiyar ɗayan? Ina fata an fahimta. Ma'ana kai ne ka kashe shi ko kuma wancan ne ka kashe shi? To addinin musulunci ce duk sai ku rabu da shi, saboda me? Saboda tsantseni at-tawarru' kenan. Ina fata an fahimta. Yawwa, haka nan kuma da a ce zaka je ka tarar da dabbar ce ka harbe ta ga kibiyar a jikinta sai ka je ka same ta ta dalmiya a cikin ruwa ta mutu, to annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce baka ci wannan dabbar ba, saboda baka sani ba kibiyar ka ce ta kashe ta ko kuma ruwa ne ya kashe ta, idan ruwa ne kashe ta kaga ta zama mushe kenan. An fahimta? To saboda rashin sani za ta iya wace kibiyar ka ce ta kashe ta sai da ta mutu sannan ta fada ta ganga ta fada ruwa. Ina fata an fahimta. Yawwa, ji za ta iya, amma saboda tsantseni sai ka ce bai kai me ka rabu da ita kada ka ci. To duk abin da kai shakka a kansa baka da tabbas, to wara'u shine ka bar shi. Yanzu abu ne da aka je abu ne da ka je ka same shi a cikin gidanka, amma baka da tabbacin kai ka ajiye shi ko baka ka ajiye shi ba, galibi al'ada duk abin da yake a cikin gidanka in dai gidanka ne wannan abun naka ne amma sai ka kasa tabbatarwa cewa wannan abin naka ne ko ba naka bane to ra'u shine sai ka bar wannan abin kar kai amfani da shi tare da cewa a gidanka yake ina fata an fahimta yawa amma idan abin akwai yanayin da kuma zai zo akwai shakka akan sa ko kuma in ce zato amma kuma za a yi amfani da shi me yasa saboda wannan ba shakka bace zato ne akwai abin da ake ce masa az-zannur rajih zato mai rinjayi zato mai rinjayi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace idan mutum ya shiga cikin sallah wani mutum ya tambaye shi cewa rasulullah idan na shiga sallah wani lokaci ana suranta min a jikina sai rinka ji kamar na yi hutu kamar iska ta fita daga jikina yace shi kuma da ya ji haka sai ka sallah sai je saki alula to sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace idan ka zaka daga yanzu kada ka ƙara fita daga cikin sallarka hatta tasma'a sautan aw tajida rihan har sai ka ji sauti ya fita ma'ana cewa tabbas kai tusa ko kuma ka ji me ka ji wari ba ka amfani da me ba da zato ina fata an fahimta yawa sannan wannan hadisi idan muka kalle shi da kyau yana karantar da mu ashe babu laifi tsintar abu a hanya dan ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ga abu a hanya kuma ya dauka wasu daga cikin malamai suka ce wannan ma yana nuna mana kaskantar da kai irin na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ma'ana annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai dauki duniyar da fadi ko da zafi ba shi sa yakan ga abu a kasa ma ya dauka ya ci yace da ba dan wannan abin ka da ya kasance na sadaka bane da ya sa a bakin sa ya ci ba komai bane kuntuwa kala biyu ce akwai abin da zaka tsinta mai kima ne mai daraja to irin wannan tsintuwar shari'a ba ta halatta maka idan ka dauka kai amfani da shi ba akwai abin da aka tsinta ba shi da kima ba shi da daraja mai shi ba zai damu a kansa ba hankalinsa ba zai koma zuwa gare shi ta tunanin cewa yadda kaza ya je waje kaza cigiya ba zai damu da wannan ba to shi irin wannan malamai suka ce babu laifi idan ka tsinta wannan abin kai amfani da shi ana maka fahimci wannan annabi tsira da aminci zaba ta a gare shi ya san cewa wannan dabinin da ya faɗi tabbas na wani ne ba haka bane ko dabinin yadda kansa na wani ne to tunda dabinin wani ne me yasa annabi tsira da aminci zaba ta a gare shi bai fara neman me shi ba yake tunanin cewa da ba dan kada ya kasance na sadaka bane da ya ci saboda a ka'ida dan mutum ya ji dabinin zai tsaya ya ta zikiyarsa ba zai tsaya ba shi yasa abin da yake tafe ba shi da wani kima kwarai da gaske to babu laifi dan mutum ya dauka ya amfani da shi yasa sayyidina Umar ya taba jin wani mutum ya tsinci inibi an san inibi ai ko sai cige sai yake lungu lungu sai bi yake waye mai wannan inibi sayyidina Umar da kame tsawa sai mai haka sai wallahi inna min alwara'i ma yamqutu Allah yace daga cikin tsantsani da mutane suke yi akwai inda tsantsani da yake fusata Allah madaukakin sarki mai dan ka tsinci abin nan ka je ka ranka abin nan wannan ai kamar so kashi ka zo ne cewa kai mai tsoron Allah ne kai kuma kankanta bai da ka tsinta ba ka ci ba yace tafi sayyidina Umar ya hana shi to malamai suka ce shi irin wannan abin da idan mutum ya tsinta zai iya amfani da shi yakan koma zuwa ga urufin mutane a Najeriyance a kasar Hausa menene kake gani idan mutum ya yarda shi ba zai damu da shi ba kamar adadin kuɗi ya sha bamban da abin da idan mutum ya yarda shi a wasu kasashen zai damu ko ba zai damu ba saboda yanayin tattalin arzikinmu da yanayin akwai ko babu haka ne wani garin yanzu kamar misali na ji Sheikh Salih Usaimi yana bayani akan cewa dan mutum ya yarda riyal 1 ko riyal 10 duk ba zai damu shi a wajen su a yadda yake faɗa riyal 10 ya kai nawa Allah Allah yake tafi naira 1000 ya fi 1000 tunda riyal ya kai wajen naira 80 ko 90 ma to kaga to kaga 1000 da wani to kaga Allah la kallah a kuɗi ne mai dan yawa a can to shi yana gani idan kai da wannan ba komai bane to amma anan dan mutum da ya dena 1000 ai zai dan abin nan sai dai idan dan ajin sama ne sosai da sosai ba haka bane yawa to amma kaga yanzu misali mutum da naira 5 ko naira 10 in ka dau naira 5 din sa sai dai in kaga lokacin da yayar to a lokacin wajibi ne ka bi shi ka bashi kayan sa kana dauka in ka cika ta haramu an fahimci din can aiko yawa saboda kada wani ya dauka cewa ai an ce ba wani abu ne mutum ya ra'a gaban ka ka take ya gaba ka dauke ka je ka kashe ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine baka san wanda yadda ita ba kwata-kwata ba a san me ita ba sai ka tsinci abinda a ka'ida mutum ba zai wanda mu idan ya yadda shi ba to babu laifi ka dauka ka je ka amfani da shi babu laifi amma shi ma da sharadin in ya dawo ne ma zaka bashi kansa dan ba taka bace shine ka'ida idan ya dawo sai da Allah wa ga naira goma ta sai ka ji tsoron Allah ka ce ni ne barin jigira dauko maka sai ka je ka dauko masa naira goma saka bashi shikenan amma abu mai kima 5000 10000 20 30 ko 50 to annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce idan ka irin wannan tsintuwar sai ka kiyaye zakar da ka tsinta a cikin shi sannan ka kiyaye madaurin zakar haka ya fada sannan sai ka je kai cigiya tsawon shekara guda ka kai gidan radio ka buga a jaridu ka je masallaci ka je guraren da ya kamata a ci an yi cigiya banda masallaci ai cigiya kudi ya fadi a waje kaza duk wanda ya san nasa ne sai zo yayi bayani sai zo yayi bayani filla filla idan ka duba ga ya dace da abin da ya fada sai ka dauka ka bashi idan ya shekara guda ba a same shi ba to babu laifi sai ka dauka ka ci ko kai sadaka da shi shi ma da sharadi da kaida idan mai shaidawa ya ka dauka ka bashi kayansa kuma yawan sa wannan shine kaidar ina fata an fahimta yawa to wannan shine kaidar tsintuwa idan abu ba shi da wata kima ba a tsayawa a tauni neman mai shi ta jiki da cigiya da sauransu sai mutum ya amfani da kayansa amma idan mai kima ne kada mutum ya taba ma kada mutum ya soma Allah ya sa mu dace wannan da'awa ne da mutum ya kamata a ce ya ji tsoron Allah ya abin din su da in ba haka ba da yawa zaka ga wasu ba su fiye dama da irin wannan abubuwan wani ma har Allah yake cewa Allah ya sa ya tsinci kuɗi addu'a ka ji mutum ya cewa Allah ya sa ya tsinci kuɗi to idan ka tsinci kuɗi da yawa naka ne wallahi haramun ka ci in ka ci kana ci wallahi ka ci haramun kai tsaye saboda haka duk abin da shari'a ta tanada dole ne ka je ka yi shi kaje kuma kada kaje kada mutum ya tsinta ya je aje ya kinci giya ce sai shekara ta zago sannan zai ci wani zai yin haka ya ce ai ba cewa aka aje shekara ba to ya aje shekara ka yi cigiya in ka yi cigiya shi in ba ka yi cigiya ba ka sani ko bayan shekara ne in ka shiga cin haram Allah ya kyauta kuma Allah ya sa mu dace to wannan hadisi shi ma duka mai da makaranta shi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana a babi na tsantseni a cikinsa hadisi na gaba وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربو دغ النواس بن سمعان يرد الله تعالى تبتا اغريش شي wannan نواس بن سمعان din babansa as-sam'an din lokacin da yazo dan annabi tsira da aminci tabbata agareshi ya karba addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a tagari to yadda ya ji dadin addu'ar da manzon Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam sai ibu ta kalma guda biyu masu kyau sai ba manzon Allah manzon Allah ya karbi kyautar sa kuma ya ji dadi sannan ya aurar da kanwarsa ga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kanwarsa to ita wannan kanwar ta sa ita ce lokacin da manzon Allah ya shiga dakin ta tsira da aminci su tabbata a gare shi ya miƙa hannu zai taba jikinta sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga kai ta ga manzon Allah haka sai manzon Allah ya janye hannun sai ya ce lalle kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi ilhaqi bi ahliki tafi gidanku shikenan ita kuma anan ta barar da garinta wasu suka ce ai mata ne suka zuga ta aka ce mata ai babu abinda manzon Allah yake so kuma wannan addu'ar da ya miƙo wani zai taba ki ce a'udhu billahi minka shikenan suka mata gada zare ta bada to yar uwar wannan sam'an din ne shi baban annawas din yace daga annaban Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala yace al birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nasu rawahu muslim wannan hadisi annaban Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace albirru husnul khulqi abinda ake nufi da albirru nagarta shine husnul khulqi kyawawa nagartattun dabi'u malamai suka ce abinda ake nufi da albirru ismun ne jami'un li kulli ma'rufin gamamman suna ne daga wanda ya shafi duk wani abu da ke kyautatawa in aka ce albirru ya shafe shi sallah azumi zakka sada zumunci na ibada ko na mu'amala shi sai Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi sai ce walakin al-birra من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب وآت المال على حبه ذوي القربى حكى دي من علم الفسر كي جرمن أواد يكون كون سن شافي إبادة وسن كون سن شافي مي معاملة وسن شافي معاملة تو أكا تي البر يا شافي دو ودن أبوبون أيوك الخير سواء سن شافي إبادة كاي تسي وكما سن شافي معاملة تو سي أنبت إرادة أمنتي استبت أغريش يدنقلي كي كاتي ما كيكيوة نبيعة إتكا أيتي ما أيوك الخير كما تيا أنا فاتام في مسيكي ما ديسنكو مازال الله تي البر nagarta kamar ita kadai ce kyawun dabi'u kamar kyawun dabi'u ita kadai ce nagarta gaba daya nagarta kala biyu nagarta zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa alhusnul khulqi fi ibadatillahi akwai kuma husnul khulqi fi muamalati ibadillahi akwai kyakkyawan dabi'a wajen bautar Allah madaukakin sarki shine kai komai da Allah madaukakin sarki ya tsara ya turo manzon sai koyar sannan a kyawawan dabi'u a cikin mu'amala da bayin Allah shi kuma wannan shine ka kyautata wa kowa kai mu'amala da shi yadda ya dace ma'ana tun daga kan sakin fuska zance mai taushi sada zumunci rashin cin amana rashin ƙarya rashin munafinci rashin jiji da kai rashin girman kai rashin hasada rashin hikidi da gilli duk waɗannan abubuwan menene kyakkyawan dabi'u ne rashin cuta rashin zambo rashin kyakkyawan dabi'u waɗannan abubuwa shi sa Abdullahi dan Umar yake cewa albirru shay'un hayyun wajhun taliq wa kalamun layyin yake cewa nagarta abu ne fa da yake mai sauki idan mutun ya sa kansa zai yi yace sakin fuska ne da kuma zance mai taushi zai iya shiga cikin waɗannan abubuwa ina fata an fahimta to annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace albirru husnul khulqi nagarta ita ce kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u yan uwa abubuwa ne da kowane ɗaya daga cikin mu ya kamata a ce ya mai da kai wajen tsorotar su wajen tanadin su saboda kyakkyawan dabi'arka zai iya kai ka muqaman da sallah da azumin ka wallahi ba su kai ka ba kyakkyawan halinka za su iya kai ka matsayin da ibadarka ba za ta kai ka ba to shi yasa kowane ɗaya daga cikin mu ya ga kokari ya tace dabi'unsa da halayensa na gargari ya aje kayansa muna na kuma yin kokari yana rage su ko da ba zai zubar da su lokaci guda ba a hankali hankali ya rinka ragewa saboda a yanzu babu abin da muke fama da su kamar rashin kyawun dabi'u rashin kyawun dabi'u in ka duba duk abin da yake tsakanin mu rashin kyawun dabi'u ne hasada girman kai hikidi gilli mugunta cuta cuwa-cuwa duka duk rashin kyawun dabi'u ne yanzu kowanne ɗaya daga cikin mu idan ya tashi wata mu'amala da ɗan uwansa ta kuɗi za ka ga yana yi ne gaban sa a faɗi ba haka bane me yake jin tsoro kada ya bada kuɗin sa a ci masa me yake ja wannan shine rashin kyakkyawan dabi'a rashin kyakkyawan dabi'a hadisin Muzaffat ibn Liman mun karanta shi a can baya yake cewa da idan kai mu'amala da mutum ta kuɗi ba ka shakka komai idan musulmi ne mumini idan kai mu'amala da shi kuɗin ka ya shiga wajensa yace to tsoron Allah zai dawo maka da shi kana gida zai kama kuɗin ka ko kana ranfakar ta shago ya kama kuɗin ka a gida idan ba musulmi bane ba yahudi ne ko wani yace shi kuma idan ya je bayani shugaban sa zai kwato kuɗin ta karfin tsaya dawo ma da shi so haka baka shakka kai mu'amala ta kuɗi da kowa tun ba lokacin Huzaifa sabon annabi ne yake faɗa wannan labari yake cewa amma a yanzu a wancan zamanin nasu yace in zaka yi mu'amala sai ka duba sai ka baza ido ka ga da zaka Huzaifa yake faɗa sabon annabi tsira da aminci zubata a gare shi mu kuma yanzu mu ce me kenan ina fata an fahimta tun a lokacin sai yake cewa yanzu idan zaka yi mu'amala da mutane sai ka duba da zaka yi mu'amala to yanzu mu kuma ƙarni na goma sha wani abu mu ce me kuma ba ma duba ba kowa tsoro ma yake ji in kaga mutum ya ma'amala ta kuɗi ba ba yadda zai ne kawai dole sai kai harka ce wanda kuma idan baka yi ba ka kai labari ba to sai ka je ka samu mutum kai ka rinka sa masa ido kuma kana addu'a kana Allahumma sallim Allahumma sallim to me ya wannan rashin kyakkyawan mu'amala hasada ta shiga cikin mu kowanne ɗaya daga cikin musulmi musulmi ne kai da musulmi ne amma ba na so daga ka motsa kai ba ka so daga ka ga na motsa wani babban baki cikin sai yaji an ce ga wani wanda ya sani nasa in wani a can da ba ruwansa da shi amma wanda suke tare da shi yaji an ce ya dan motsa ya fi shi to shikenan haka zai kwana na bakin ciki wace hanya zai biya ga ya dakile wannan Umar wannan cigaban nasa abin da ke tattare da mu ke rashin san juna rashin kitata juna rashin taimako duk rashin kikkiawar mu'amala ne ana ji ana gani a cikin unguwa wani abu zai taso wani gidansa ya ruguje ko a masa mutuwa ya kasance mutum ya rasu ya baya ayyansa da sauransu duk wannan iyalan nasa da sauransu sai dai su ta gayyara kowa yana ganin su wasu sun shiga shaye-shaye mata sun shiga neman maza haka sai dai akwai magefe a ta zantuttukansu ana munafuncinsu babu wanda zai iya cewa waɗannan ya'yan ne fa yana ne bari ne musu abin da su ji ubansu fa kamar yana nan a raye ya jawo su ya haɗa su da ƴansu ya musu abin da ya dace babu kyakkyawar mu'amala babu wallahi irin wannan abu yanzu bari baku misali kyakkyawar mu'amala da kyakkyawan hali shi ne fa ya kai karuwa ta shiga aljanna mummunar ɗabi'a da mummunar hali shi ne ya kai musulmi ya shiga wuta karuwa ta ga kare yana jin ƙishirwa kare yana jin ƙishirwa ya rasa yadda zai yi ta cire hufunta ta tattaka ta shiga cikin rijiya ta ibo masa ruwa ta bashi wannan abin da ta yi Allah subhanahu wata'ala ya kalle ta ya bata aljanna ya fi fita duk abin da ta yi na karuwancinta kare ta ba ruwa kare ya kuma mutum musulmi musulmi ma kuma maraya wanda ya rasa mahaifinsa ƴan uwa aka samu aljanna saboda kare saboda Allah bare mutum me yasa ba mai shi kuma wancan ku duba mummunar ɗabi'arsa ta sa mage samu ya ɗaure ta ya hana ta abinci sai da ta mutu Allah madaukakin sarki ya fushi da shi ya masa alƙawarin wuta mage to ya kuma mutanen da ana ganin su akwai mai hali wanda zai iya ɗaukar nauyin mutum goma wani mutum ishirin wani ya fi ƙarfin haka ma amma ana gani wani cutar su ba ta fi 10,500 za a mai operation ko a mai abin da ya kamata haka ba a ceto ransa ana ganin sa ya mutu dan Allah ya ƙoba abin da yake faruwa ba kenan wallahi wani akan 10,000 zai mutu a asibiti ga makwatan sanin da manyan gine-gine da manyan katanga sun isa kula shi sai mutum ya mutu kuma saboda tsawon munafunci sai ga ɗauko buhun shinkafa ko wani abu an kawo masa me zai da buhun shinkafa ya mutu ana son shinkafa aka bari ne kamar mutum lokacin da yake rayuwa amfani da abu wallahi haka muke sai mutum ya mutu sai ga ana ta kawo masa abinci me zai da shi kuma aka yi wannan marmari shi kenan sai ga an daina iyalansa ba shi kenan yanzu ku duba kusan galibi yaran da suke lalacewa suke shiga cikin wani hali za ku ga ba su da iyaye iyayen sirrinsu sai a rasa yadda za a yi to kai baka je ka taimaka musu ka san cinsu ka san shanshi ba ta za ka kirawo yaro ko ka kirawo yaron ya kai mata faɗa za ta zaure ka ne amma ka ɗanoyinsu ka sa su a makaranta ka ba su abinci har dukan yaro sai ka kuma wallahi ba abin da zai maka amma ba abin da kake yaro ba kai masa komai ba ko kana da shi ya san kana da shi ƴaƴanka gashi daga mai babur sai mai kaza duk makarantar kuɗi suke shi kuma yaron ko makaranta ba ya zuwa kuma ka ce ka kirawo shi ka mai faɗa ta za a saurare ka ina ji wallahi ranar wani yaro yana labari yana cewa ba wani ƙannin babansa ne zai mai nasiya ya ce ko sauraron sa nayi ina rana da shi abinda yake kafa jar da shi a lokacin yake cewa me yake min ba abin da yake masa duk dai ba wajen zaba ce idan mutum ya gama gaskiya wanda kake ɗauka amma ina nuna mana ne yadda muka juye muka zama don rashin kyakkyawar mu'amala ce ƴan uwa dole ne mu yi kanmu faɗa dole ne mu tashi mu duba mu ga me ya dace a yi shi ba wai kawai mutum mu zo mu ta sallah muna ta azumi muna ta abin nan ba ɗabi'a fa mu'amala fa ita ce addini addini al-mu'amala shi ne addini Allah ya sa mu dace dan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wal ithmu ma haka fi nafsika amma in kana so ka san me ya laifi shi ne abin da yake maka ƙaiƙayi yake maka susa a cikin zuciyarka wa karita ayyat taliya alaihi nasu kuma kake ki baka so ya bayyana mutane su sani baka so mutane su san abin da yake ci to wannan hadisi ya nuna mana hanyoyin da aka iya gane laifi guda biyu gaba ta ƙarshe na farko shine abin da yake a zahiri shine duk abin da ka ji idan zaka aikata shi baka so mutane su sani kana taraddadi kana kai komo a cikin zuciyarka to wannan abin insha Allah ta'ala idan ka duba ka ga ba abin kirki bane ina fata an fahimta yanzu misalin da zan ba mu shine dan mutumin da yake mai magidanci mai aure za ka ga baya jin kunya dauko matar sa a bayan babar dinsa ya kai ta unguwa ya dauko ta ya dawo da ita za ka ga farin ciki ke a murna yake na mutane assalamu alaikum amma za ka ga mutum in baya zama tantirin mara kunya ba ya dauko karuwa akan babar dinsa ya zo wuce ta layin su ta kofar gidansu wannan ai
sai dai mutumin da rashin kunyarsa ta kai inta in kuwa ba haka bane to me yasa ba zai iya wannan ba saboda shi akan kansa ya san akwai wani abu na rashin kyau a cikin sa ina fata an fahimta shi kuma wancan me yasa ya nitsu ya dauki mata sai wuce da ita yanzu mutum zaka ga in dai mai kunya ne ko da zai sha kayan maye ko zai sha abin sha zaka ga sai ya je ya kuyi a lungu ko ya je ya kuyi akan gusan ne sai ya sha shi ma inda ba mutumin da ya kai tsantsar rashin kunya bane me yasa sai mutum ya kuyi yake shan kayan maye saboda shi kansa a ransa ya san abin da yake ba abin kirki bane ba haka bane idan da ya san abin kirki bane yanzu misali wannan abin da aka aje idan mutum zai dauka ya sha yana bukatar sai ya je ya kuya me yasa baka bukatar sai ka kuya saboda kasan ba kwai bane amma Allah ya kiyaye a ce wannan abin abace a ciki misali ya kake gani ai mutum ba zai fara ba mutum ba zai fara ba to shi sa galibi abin da nake shame mai ta mana shine wasu zaka ji suna cewa ai wai mutum shi tunda bai ji kunyar Allah ba kunyawa zai ji to babu fasiki kamar wannan mutum ya fito cikin mutane wallahi ko ya rinka aikata zanubi ci ai tunda ban ji kunyar Allah ba to kunyawa zan ji wa nake jin kunya annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace dukkan al'umma ta za a gafarta musu zunuban su illal mujahirina sai masu bayyanawa ba ruwansa da Allah madaukaki Allah madaukaki sarki ba ruwanci da su manzon Allah yace mutun ya laifinsa da daddare Allah ya lullube shi da safa kawai sai waye gari yana ketan lullube da Allah madaukaki sarki masa yana bada labari ai jiya nayi kaza nayi kaza duk fasikancin da sai ya bada labari to ba fasiki kamar wannan ko mutun ya to a tsakiyar unguwar su ya riko hannun mace shi yana gani ya waye ko yana shashi a tsakiyar unguwar su ashi ba wanda yake jin kunya to kaga tsantsar fasiki kenan wannan irin wannan lokacin da Allah madaukaki sarki yake gafarta mutane su banda irin su Allah kiyaye to laifi shine duk abin da yake maka kaikayi da susa a cikin zuciyarka dai bangaren kuma shine zaka ga abin da yake maka susa a cikin zuciyarka shi wancan baka so mutane su sani shine abin da yake na zahiri shi kuma wannan shine abin da yake maka kaikayi yake maka susa a cikin zuciyarka shine abin da yake kuma na batsini wanda ba a fili yake ba hadisin gaba zai ƙara mana bayani akan me wannan yake nufi insha Allah ta'ala malai yace haka abin da haka yake nufi bil ha'il muhmala da hamar dugu wal kaf da kuma kaf ai taraddada fihi abin da yake nufi da haka shine abin da yake kai komo a cikin zuciyar mutum yake waswasin sa nayi kanai ai anya ko nayi abu kaza bai dace ne irin wannan abu to in ka duba galibi za ka ga abin kirki bane abin alkhairi kai tsaye mutum yake ji gaba gadi zai tafi je yi shi hadisi na gaba wa an wabi satabin ma'badin qala an karbo daga wabi sadan ma'bad Allah madaukaki sarki ya rada a gare shi قال يتي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نازو وجن منزن الله تيرا ده امنتن الله سكار تبتا ا غري شي فقال يتي جئتا تسال عن البر منزن الله تيرا ده امنتي تبتا ا غري شي يتي كازو تسال عن البر ذاك يتمبايا game da nagarta ne wato wannan hadisi ne mai ban mamaki ai daga cikin alamar annabta ta manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi mu'jiza ce daga cikin mu'jizansa shi wannan mutum mai suna Wabisa shine yake cewa na kuduri aniyar in zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ne mai fatawa game da albirru wal ithmu yace bana so na bar wani abu daga cikin albirru ko al ithmu gaba ɗaya sai na tambaye annabi su duk wani abu nagartacce abin da'a ne tambaye annabi me shi annabi ya ga mu danna kiyaye shi duk wani abin da yake laifi ne shi ma in tambaye annabi ya ga mu shi danna guje shi yace to yana zuwa dan annabi tsira da aminci tabbata a gare shi annabi ya ce masa udu matso kusa da ni yace sai na matso sai da gwiwata ta hadu da guyar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi sai annabi yake ce masa in baka labari game da abin da ka zo tambaya akan sa sai yake cewa eh ya manzon Allah bani labari sai manzon Allah ya ce ji'ita tas'alu anil birri wal ithmi kazo ne yake tambaya game da nagarta da kuma laifi ba haka bane to shine abin sai ya bashi mamaki sai yace na'am haka ne ya manzon Allah sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya hada nan ya tsantsa wannan guda uku sai yake karanta sa haka a cikin kirji sai yake cewa istafti qalbak al-ithmu al-birru husnul khulqi wal ithmu zuwa karshen hadisi to kun ga ai faqala annabi ya ce masa ji'ita tas'alu anil birri kun ga tambaye sai yake kazo ne yake tambaya game da nagarta qultu na'am sai yace eh kun ga ba shega annabi abin da yazo tambaya akan sa ba amma Allah subhanahu wataala daga san bako ya sanar da annabin sa sai yace eh ya manzon Allah abin da nazo tambaya akai kenan fa qala sai manzon Allah tsira da aminci sa tabbata a gare shi yace istafti qalbaka ka tambayi zuciyarka kai nemi fatawar zuciyarka an aka ce galibi duk kalmar larabcin da tazo aka ƙara mata alifun da sinun da ta'un to wannan yadullu ala talabi yana nuni kamar ana nema kenan misali da aka ce a al-ghufran gafara to zaka ce neman gafara sai ka ce me istighfar kun an ƙara me alifun da sinun da ta'un da aka ce an-nasr neman taimako in zaka sa nema sai ka ce me istinsar ina fatan fahimta ad-dalilu dalili istidlal neman dalili ina fatan fahimta to a larabci aka ce da abin da aka ƙara masa sinun da ta'un yadullu ala talab yana nuni akan neman wani abu ake to sai annabi ya ce masa istafti qalbaka ka tambayi zuciyarka nemi fatawar zuciyarka me zuciyarka take gaya maka game da abin da ka tashi aikatawa ina fatan fahimta yawa saboda haka kun ga malaman islamiyya sai a gyara wannan fasara ko abin da ake nufi istafti qalbaka shine ka tambayi zuciyarka ka nemi fatawar zuciyarka wasu na cewa ka karkade zuciyarka ba daidai bane wannan ina fata an fahimta sai manzon Allah ya ce masa albirru abinda ake nufi da albirru matma'annat ilayhi an-nafs shine abinda rai ta nitsu da shi watma'anna ilayhi al-qalbu kuma zuciya ma ta gamsu da shi ta nitsu da shi wal ithmu amma shi lafi ma haka fi nafsika shine abinda yake kai komo yake maka susa yake maka kaikayi a cikin zuciyarka wata rajjada fi sadri yake maka kai komo a cikin kirjinka wa in aftaka nasu wa abtuka koda mutane sun maka fatawa sun kare maka fatawa to ka dage akan abin da zuciyarka take raya maka ne daidai ko rashin daidai bayani abin da wannan hadisi yake karantar da mu shine kun ji annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi yace istafti qalbaka ka tambayi zuciyarka ba abin da ake nufi wa kowanne irin mutum idan ya tashin abai tambayi zuciyarsa daidai ne ko ba daidai bane suna fatan fahimta malamai suka ce ana bayani ga ma'abuta kubutacciyar zuciya an-nafsul mutma'in wanda Allah ke cewa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila irin wannan zuciyar ake nufi zuciya ne tsatsiya wacce ta nutsu da Allah madaukakin sarki da kuma shari'arsa ina fatan fahimta to irin wannan zuciyar zaka ga galibi abin da take raya mutum abubuwan kirki ne duk abin da yake ba abin kirki ba ko ya ga yana kai komo a cikin ta in zai aikata sai ya ga yayi kaza haka to irin wannan ake nufi amma ba mu da mun abu da cewa kowa idan zai abu ya ji zuciyarsa take ga masa abu ba haka ake nufi ba shi sa malamai suka ce shi kansa ko da mutumin kirki ne an gamsu da taɓawarsa da nutsuwarsa abin ba abu da yake ba misali wani abu yana maka taraddadi a cikin zuciyarka saboda kayi karatu daidai iya naka to da ka zo kan abin sai ka kasa rinjaye da cewa abu kaza daidai ne ko ba daidai bane ina fatan fahimta kai ko kakka yi zuciyarka tana maka kaikayi a kansa to sai ka je ka tambayi wani malami wanda ya daraka ilimi da sani da tsoron Allah saboda ka sai ya ga maka cewa wannan abin daidai ne kai shi ga hujja a ƙarƙashin Qur'ani da hadisi to dole ne ka ba wani taraddadin naka je kai wannan abin an fahimta yanzu misali da zan ba mu shine lokacin da ake sulhu Hudaybiya kun san abin da ya faru a sulhu Hudaybiya ko sulhu ne da yake zalunci ne karara ga musulmai gaba daya an sanya wasu shar'ai da ka'idoji wanda an zalunci musulmai a cikin su amma kuma aka wasu annabi ce na yadda har sai da ran sayyidina Umar ya ran sai ya baci hankalin sai ya tashi ci ya manzon Allah shin ba akan gaskiya muke ba annabi ce akan gaskiya muke kuma dan me za mu rinka daukan kaskanci sai rinka kawo mana shar'ai na san zuciya kuma na dauka manzon Allah ya ce ka bari ya Umar sayyidina Umar ya kuma wajen sayyidina Abubakar Siddiq yace ya Abubakar wai shin ba mu ne masu gaskiya ba yace masa mu ne masu gaskiya mana to dan me annabi tsira da aminci sai ta a gareje karbar shar'i na kaskanci a wajen waɗannan kafirai sayyidina Abubakar yace masa ka bar shi annabin Allah ne yafi ka sanin abin da yake haka sayyidina Umar ya koma gefe to lokacin da aka gama wannan abin gaba ɗaya kafirar dukkan musulmi gaba ɗaya bai dadi ba sai annabi ya ce to kowa ya je kama hadayarsa da ya zo da ita ya yanka sannan kuma kowa ya aski tare fa da cewa ba a shagarin makan ba a lokacin to a lokacin musulmai dukkanin sai suka samu taraddadi sai suka samu kai koman zuciya to amma kun ga dole suka bar kai kuma zuciyarsu saboda annabi tsira da aminci su fita a garshi ne sahibar shari'a. Ina fatan fahimta. Suka bari kuma suka aikata abin da ya umarce su din. Ina fatan fahimta. Ko da ka samu kai kawun zuciya tare da sabai su yafi cancanta a wasafa su da irin mutanen da annabi yake nufi. To amma dole suka bar abin da zuciyarsu take musu kai komo akan sai suka dauke na annabi saboda shine sahibar shari'a. To kai ma yanzu idan da aka abin da zuciyarka tana ba kai komo akan abu sai ka samu wanda ya dara ka ilimi da tsoron Allah baka fatawa akan abu kuma ya kawo maka hujjoji gargashin aya ko hadisi to dole ne ka bar naka. To amma abu ne da yake maka yako a cikin zuciyarka sai ka tambayi wani sai baka fatawa blank fatawa kai budaddiya ba aya ba hadisi kuma ka zo ka zuciyarka bata gama nutsuwa da ita ba to sai ka bi wannan hadisi istaftik albaka ka bi zuciyarka kada ka aikata wancan abu. Ina fatan fahimta. To haka haka al'amarin yake. Manzon Allah tsira da aminci tabbata a garshe ce wa in aftaka nasu wa aftuka ko da mutane sun maka fatawa akai sun ƙara baka fatawa akai kada ka fatawa su dage akan abin da zuciyarka take raya maka matukar abin bai shiga cikin irin abin da maka wasafa ba. Idan ya ci karo da aya ko hadisi to dole ne ka bar kokontanka ka dawo kan aya da hadisi. Amma irin fatawa kawai ta gama gari ko kuma abu ka gama nutsuwa da shi ba to ka bi. Amma ya kamata mu kiyaye irin wannan abin ba mu dake ba dan wasu sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa to ai shikenan